محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جمعة قوم دعوة رمضان هجرة من قوم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة دليل دولة 30 دخلو إن شاء الله تعالى زم سيبقى لكراتو هاتيكين وانا يومتي وما وانا مسلاتي من البركة منافسا الله تبارك وتعالى يسامنا لبسكين وانا الله تبارك وتعالى يأم تاسو daga wucin zuwa aljanna a wannan rana mai albarka na Ramadan. Muna karatuwa cikin suratul Nisa'i, mun tsaya aya ta 147. Insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 148 a yau insha Allah ta'ala. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ثم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
وأن آيوي الله تبارك وتعالى ya koma kuma sace tarbiyantar da bayinsa zuwa ga wasu tabi'u masu kyau wanda ya dace su doro a kansu. Alkur'ani a kullum yana faɗin magana, za ka samu lallai maganar cewa ta Allah ce tabaraka wa ta'ala, domin shi ne mahaliccin waɗanda yake yi wa magana. Daga bayanan Allah tabaraka wa ta'ala za ka gane cewa lallai ɗabi'un ɗan adam gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya san su, domin shi ne jibilla su, mana ya jibilla ɗan adam a kan irin ɗabi'ar da yake kanta. Akwai wasu ɗabi'u wanda suke majibula, ko kuma ɗan adam majibulun alaiha, mana asali an halicce shi ya jinu asalinsa a kansu. Wanda ya gina shi a kansu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Daga maganganunsa da abin da yake faɗa za ka gane cewa lallai duk ɗabi'un ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala a nan yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Bai dace ba Allah bai so san mutum, Allah bai so baya son ya ji an bayyana mummunar magana a kan wani, ko wani ya faɗa, illa man zulim, sai wanda aka zalunce shi. Kar mutum ya ce, in ji malaman tafsiri, kar mutum ya ce wani azzalimi ne sai in wanda ya zalunce shi. In wani mutum ya yi iya mu'amalarsa da mutum sai wannan ɗin ya zalunce shi, ya halatta gare shi ya ce wani azzalimi ne. Amma sai dai suka ce in ya yi haƙuri shi ya fi, kamar yadda malaman tafsiri suka ba. Don haka bai dace ba mutum ya bayyana mummunan magana akan wani ko ya muzanta shi ko ya faɗi maganganu waɗanda suke ba shi da tabbas akan abin da yake faɗa din. Sai dai wanda aka zalunta, in an zalunci mutum ne ya halatta ya bayyana cewa an zalunce shi da ya yi mu'amala da guri kaza ya samu zalunci a gurin, ko kuma da ya yi mu'amala da mutum kaza ya samu zalunci a gurin, wannan ya halatta gare shi ya faɗa. Amma in wajen muzanta mutum ne ko faɗin cewa wane ɗin kaza ne, in ya yi bai faɗa ba, malamai suka ce shi ya fi alkhairi in ya yi haƙuri ke. Wa kana Allahu sami'an alima, Allah madaukakin sarki ya ce sami'an ne ji ne, yana jin duk abin da ake faɗa. Dukkanmu gaba ɗaya tun maganar da muke yi tun da muka fara magana har zuwa yanzu, Allah tabaraka wa ta'ala yana jin abin da muke faɗa. Dukkan wani da muka faɗa a duniya suna ƙirge a hannun Allah, ya san su, mala'iku sun rubuta sun ce masa da shi. Saboda haka babu abin da aka manta, babu abin da ba a sani ba. Don haka Allah sami'an yana jin duk abin da kowa yake faɗa. Aliman masani ne da aikin kowa, kuma masani ne da maganar kowa. Sannan malamai suka ce la yuhibbu Allahu jahra bis-su'i min al-qawli illa man ghulim, ya halatta ga wanda aka zalunce shi ya zo yana addu'a yana faɗin mummunan magana, ya Allah wane yi masa kaza kamar yadda ya mun kaza. In mutum ya yi sake ya yi zalunci bai nemi ne da wannan zaluncin ga waɗanda ya zalunta ba, har suka ce suna irin wannan addu'a ne, to addu'ansu tsakaninta da Allah babu shamai. Don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab, ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah tabaraka wa ta'ala. To in wanda aka zalunta shi wa azzalimi ne, in ya samu guri ba an samu matsala kenan. Rayuwar mu a yau in ka lura gaskiya kusan haka ne, zaka ga an zalunciwa ne shi kuma da ya samu guri shi ma ya zalunciwa ne. An zalunci mutum ba a bashi haƙƙinsa ba da ya yi noma, da ya samu wata gona kuma sai ya yi tsumbure da ya ƙarisa aikin mu, nan kuma an bashi kuɗi, haka rayuwar take. An bashi kuɗi an biya kuɗin haƙƙinsa amma bai yi yanda yake so ko kuma bai gama ba, an biya mutum kuɗin haƙƙinsa ana ta nemansa ka zo ka ƙarisa mun aikin nan mana, ka zo ka ƙarisa mun aikin nan mana, har mutum ya haƙura ya kai. To ƙarami yana zalunci, babba yana zalunci, yawanci a rayuwar da ake ci musamman a lokacin da haƙinci ya yi yawa, zalunci ya yi yawa. Ko da kuwa azzalimi ɗin ne, mutum yana zalunci a wani guri daban, shi ma idan ya yi zalunci wanda ya zalunta shi ma ya addu'a a kansa, shi ma ya addu'a a kan wanda ya zalunce shi, wancan ma ya addu'a, to sai du'a har gutse gaba ɗaya, sai du'a zama cikin imuwa. Wancan ya ce wa na gaba da shi Allah ya isa, shi ma kuma an ce masa Allah ya isa a can inda ya yi nasu zalunci, wancan na gaba da shi ma shi ma an ce masa Allah ya isa. Ma'ana rayuwar ta zama ɗaiɗaiku ne, kila za a samu wanda ba sa zaluntar junansu in sun samu dama. To idan mutum ya bayyana addu'a ta mummunan addu'a akan wanda ya zalunce shi ya halatta, amma in ya yi haƙuri shi ya ce. Kwanan baya da muka ce za mu yi addu'a, to yanzu mu yi haƙuri shi ya ce. Saboda haka in mun yi haƙuri shi ya ce, in mun yi addu'a watakila a samu matsala, rayuwa ta shiga wani irin hali, watakila an zalunci mutane sannan sun yi addu'a an ce amin, watakila ga mala'iku a gurin ga kowa da kowa sannan an ce amin, sai kaga mutum ya shiga wani hali, watakila zai tuba daga baya. Don haka a janye addu'a, insha Allah za su tuba, za su dawo. Saboda haka mun janye ba za mu yi addu'a ba, amma dai su tuba kuma a daina zalunci. Ita kuma gwamnati ta bi sawunta ga wanda ta bawa abin da ta bashi ya kai wa talakawa ya kai, wannan haƙƙinta ne. In bai kai ba ya kamata kar ta bashi ba nan gaba, nan gaba kar ta sake bashi a ajiye shi a gefe. Wannan shi ne abin da ya dace. Allah ta in tubu khairan, in kuka bayyana alkhairi aw tukhfuhu, ko kuka koye shi, in kuka bayyana alkhairi ko kuka koye shi, aw ta'fu an su'in, ko kuka yi afwa akan mummunan abu da aka muku ko zalunci ko wani abun da bai dace ba, to fa inna Allaha afuwan qadira, to Allah fa mai yawan afwa ne, fadilan kuma mai ƙarfi ne wajen kamu har ka dauka cewa abuwan Allah ya sa ba zai kama mai laifi ba a Allah fa inna Allah lalle Allah kana ya kasance abuwan ne abuwan in dai kuka bayyana alkhairi au tukhu ko kuka koyi ko kuyi alkhairi a bayyane ko kuyi shi a koyi daidai ne a gurin Allah Allah zai saka mu au ta'fu ayan su'in ko kuka yi abuwa game da mummunan abu da aka yi muku wanda ya muku abin da ya ga dama ya wuce ko ya sauka ko ya kauce ko ya mutu ko kuma yanzu ba shi bane a gurin amma ja lokacin da yake gurin ko shine shugaban ma'aikatar ku ko shine a shugaban shagon ku ko wani abu lokacin da yake gurin kun sha wahala amma yanzu baya nan yaya za a yi shi ke kun yafe masa kun yi abuwa shikenan me duniya shikenan to fa inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala afuwan shi yana daga cikin sunayen sa ma al-afu yana daga cikin sifofin sa shi ne afuwa Allah madaukakin sarki akwai al-afu cikin sunayen Allah ba baya cikin sunayen sa yana daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta kansa afuwan wato shi ne yawan afuwa dai a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam إنك عفو تحب العفو واعف عنا لك إنك عفو لك الله تبارك وتعالى مي عفوا ياسفا تكنس لعفو سنما انظرت ياسفا تاشي لعفو لك فإن الله لولا الله ثاني يكتنس عفوا مي يوم عفوا أما يوم عفوا هو بجساء يكاس كام مي لهبا شيخ سيسي قديرا كما مي إيكو لوجم كامون دلاشي أخاما Allah ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi muna fatan Allah ya mana afuwa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle wadanda suke kafircewa ayoyin Allah innal ladina yakfuruna billahi lalle wadanda suke kafircewa da Allah tabaraka wa ta'ala maimakon yu'minu billahi tasallama yakfuruna billahi suke kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala wa rusulihi suke kafircewa manzannin Allah tabaraka wa ta'ala ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله كما سنة سنة سكان الله جمن ظننسا ويقولون سنة المؤمن ببعض منا إيمان لساش من ظنن ونكفر ببعض فنمنا كافر سوى جساش ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا كما سنة سنة حكا يزمشين على آدم معنى شين تفرق لسكة سنة Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan wadannan sune kafirai tsantsa wannan ayoyin suna maganan ahlul kitabi da ma kafin ahlul kitabi akwai wasu mutane an yi jinsocin mutane da yawa akwai wadanda suka ce su ba za su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda ba su ganshi ba akwai waɗanda su kuma suka ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon da ya aiko annabi Yusha'u amma in ban da annabi Yusha'u ba za su yi imani da kowa ba cikin manzanni ba su yadda kowa manzo ba ne sai annabi Yusha'u kaɗai wasu kuma suka ce a su kuma sun yi imani ne kawai da annabi Musa alaihi salam shi kaɗai shi ne annabin Allah wanda suka yi imani da shi amma duk wani mutum ban da annabi Musa cikin annabawan Allah ba su yadda da su wasu kuma suka ce daga cikin ahlul kitab sun yi imani da annabi Isa alaihi salam nasara da suka zo sai suka yi guluyi cikin haƙƙin Isa alaihi salam su ba ma maganar annabi Isa annabin Allah ba ne suka ce shi dan Allah ne waliyazu billah to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labari idan ka duba littattafan tafsiri suka ce ahlul kitab da al'ummomi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummomi tun da can an samu al'ummomi kala akwai wanda za su ce su annabi wane suke so wasu suka kirga annabawa adadi ce wane da wane annabawan Allah ne kuma suna son su kuma sun yadda da manzancin su amma wane da wane ba su yadda da su ba wasu kuma suka ce sun yadda da dukkan annabawan Allah cewa annabawa ne da annabin su da aka aiko musu amma banda annabi wane da suka zo wannan biyun ba su yadda da su wasu kuma suka ce sun yadda da dukkan annabawan Allah banda annabin karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yadda da shi ba to shine suka rinka aka rinka samun al'ummomi daban-daban suna wucewa, to shi ne Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi, lalle waɗanda suka kafirce da Allah, wanda suka ce su ba su ga Allah ba za su yi imani da shi ba, wa rusulihi, da wanda suka kafirce wa manzanninsa. Malaman tafsiri suka ce domin kafirce wa manzo ɗaya kafirce wa manzanni ne gaba ɗaya, in mutum ya ce ya yi imani da dukkan manzanni banda guda ɗaya to ya kafirta ko duk gaba ɗayansu yana bin su banda manzo guda ɗaya kawai ya kyamata, to shi wannan kafiri ne. Shi yasa kafirce wa manzanni a manzo guda ɗaya kafirce wa manzanni ne. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala hatta su manzannin ba, kowane manzo idan ya zo sai ya yi imani da manzanni da suke kafin shi, da manzanni da suka rayu lokacinsa, da manzanni da za su zo bayansa, ba su zo ba sai ya bada labarin cewa manzanni za su zo bayansa kuma ya yi imani da su. Hatta manzanni abin da su ba za su kafirce wa Allah ba, domin Allah ya riga ya zaɓe su ya kange su. Amma duk wani wanda ya ce ya kafirce wa wani saƙo na wani manzo, to shikenan ya kafirce da dukkan manzanni. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah ce manzo ya yi imani da Allah, sannan manzo ya yi imani da abin da aka saukar a kansa. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, suma mu'minai sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala, sannan sun yi imani da abin da aka saukar wa manzo. Sai Allah ce kullum kowanne daga cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai amana, dukkansu gaba ɗaya kullum amana billahi, kowanne ɗaya daga cikin mu'minai da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littafansa, sannan wa rusulihi da manzannin. Hatta manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da manzannin gaba ɗaya da su. To Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da cewa in mutum ya fitire wa saƙon manzo guda ɗaya, to ya kafirce wa dukkan manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne wajibi ne imani da manzanni gaba ɗayansu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cewa wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli, sannan suna so su raba tsakanin Allah da manzanninsa. Domin suka ce wannan manzannin su na Allah ne mun yarda da su, amma wa'incan manzannin ba na Allah bane ba mu yarda da su ba, to su raba Allah da wa'incan manzannin da ba su yarda da su ba, kuma su raba manzannin da wa'innan manzanni. Shine wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli, suna so su raba tsakanin Allah da tashin manzannin da ba su yarda da su ba, kuma su raba tsakanin manzannin da ba su yarda da su ba da manzannin da suka yarda da su. Alhali dukansu manzannin Allah ne. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma yanzu wa yaquluna, suna cewa nu'minu bi ba'din, mun yi imani da tashi, ma'ana wane da wane da wane mun yarda da su, amma wane da wane da wane ba mu yarda da su ba. Wa nakfuru bi ba'd, sannan suna cewa sun kafirce wa tashi, ba su yarda da tashi ba, sun yarda da tashi. Wa yuriduna an yattakhidu bayna dhalika sabila, suna so hakan ya zamanto sunni, hakan ya zamanto tafarki wanda za su iya samun magoya baya su ba su bi su akai. Allah ce ulaika, waɗannan in dai kana neman kafirai, humul kafiruna hakka, su ne kafirai tsantsana hakika. Allah ya kare su. Allah ce wa atadna lil kafirina azaban muhina, sannan mun tanadi azaba ta walakanci ga kafirai, ma'ana duk wanda ya kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala zai shiga azaba ta walakanci. Allah ya kiyaye. Allah ce wallazina amanu billahi, waɗanda suka yi imani da Allah su kuma, wa rusulihi, suka yi imani da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala, wa lam yufarriqu bayna ahadin min, ba su rabe tsakanin Allah da manzanninsa ba, ba su rabe tsakanin manzanni junansu da junansu, suka ce sun yarda da wannan ba su yarda da wannan ba. Ula'ika, Allah ce waɗannan su kuma, sawfa yu'tihim ujurahum, da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su ladansu, shine shiga aljanna. Allah ya samu cikin su. Wa kana Allahu, Allah ya kasance ghafuran, mai ghafara ne game da abin da suka yi na kurakure. Inda sun rike wannan imani din, suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala, mutum ya mutu ba shirka, ba haɗa wani da Allah, ya ba wa Allah haƙƙoƙinsa gwargwadon iyaye da zai iya yi, ko bai dau haƙƙin Allah ya ba wani ba bai dau wani ya zama gunkin sa ba baya bautawa wani baya ba wani haƙƙin Allah wani zaka ga in yana ambaton wani mutum ya fi jin daɗi sama da yadda yake ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne babu wani malami ko wani mashhurin mutum ko wanda yiwa addinin aiki ko wane ne shi wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ji waɗansu in an ambaci sunan wani sun fi annashuwa da ɗaga murya da kabbara sama da in an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne afdalul khalq mafi darajar halitta gaba ɗaya mafi jikin halitta wanda Allah yake son sa wanda zai zo ranar tashin alkiyama ya yi shafa'a al-kubra wanda shi dalilinsa shi ne zai zo gaban Allah yana ruku'i Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa in fa ra'asa daga kanka wa santuta tambayi a baka washfa tushaffa roki ceto a baka ceto shi kaɗai ne zai iya yin wannan annabawan Allah da manzanni da duk wani mutum da ake jin mutum ne bai sai wannan ba wa ma yake maganar wani mutum wanda ba annabin Allah manzanni da annaba ba a iya dusan su balle ko ba bayan mutane wanda suka zo a karnoni na baya wa'annan ba a maganar su amma sai kaga ana ta gaskiya ana ihu ana hayaniya in ana ambaton wasu mutane ko ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai taba ambaton su a alqur'ani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ambaton su a alqur'ani a abuna a sunna ba amma da rana ta gaskiya wani ka jira ihu don ya ba wasu haushi wani yana yi don a ce eh wani yana yi bisa jahilci wani kuma yana yi a tunaninsa wannan shi ne gaskiya saboda an dora shi akan wannan kuskure rashin tsari rashin sanin meye addini rashin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai haka sai ka ga wannan cewa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba mu san meye hakkin manzon Allah ba ba mu san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna bawa wasu mutane hakkin da ba a bawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da ake daukaka su har ma a kusan ba su hakkin Allah wal iyadu billah saboda haka wannan ba karamin fata bane sannan fata wajen za su iya kai mutum ga wuta kuma tana iya kai mutum ya zama riddaddi murtadi ya yi riddaya bar addinin Allah duk wanda ya ɗau wani ya ba shi haƙƙin Allah ya zama kafiri in bisa jahilci ya yi ana masa ubiri a isar masa da ilimi in bisa ilimi ya yi ya kafirta ya yi riddaya bar addinin Allah in ya kira mutane a kan haka ranar tashin alƙiyama zai tsaya gaban Allah ya yi a yi masa hisabi mutane in suka bi shi a kan haka sun tafi akan fata domin ba a tabbatar ba a wajen cewa mutane yin kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ba a aiko ka in kana so ka yi addini na gaskiya shine sai ka zo ka tambayi malamai me manzon Allah yake yi in zai alwala yaya alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take yaya koyar da alwala yaya yake yin kaza yaya yake kwanciya yaya yake tashi kai hatta tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun bayyana yaya kansa yake in yana tafiya yaya kallonsa yake in yana gaban jama'a yaya maganarsa take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sai da malamai suka bayyana yaya sa rigarsa take ina yake fara sawa hannunsa wanne yake fara fitowa da shi tuka rigarsa kuma wanne yake fara cirewa a cikin hannayensa guda biyu sa takalminsa wanne yake fara sawa tubewa kuma wanne yake fara tubewa dole an gaya mana da shi aka ce mai koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira duk wani mutum ko ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai akan son zuciyar sa ya dora ta wallahi in ka bi shi fata duk wani mutum sai dai kira kai ce ba zo ka yi kaza irin na manzon Allah wannan shine yake son ka da shiriya sai mutum ce ba zo ka yi kaza domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan yake ce shiriya amma yace zo ka yi kaza domin haka muke mu haka muka gada ko haka iyayen mu suke ko mu din mun kai ayi haka ko mu kirkiro wani abu mu ce shi ma addini ne wannan fata ce duk wani abu da aka kirkiro ko ma bayan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bi kirkiro wani abu ya zingina a addini alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan abu ba har yau duniya fa huwa rajul wannan an mayar masa domin ma yana tuhumar manzon Allah ne bai gama isar da sako ba kenan babu wanda yake zai kawo wani sabon abu cikin addini ya zama kuma cewa wannan abun addini ne ba addini ba ne saboda haka mutane su kiyaye kowa za ka samu babban malami mashhuri wanda yake addinin musulunci aiki yake ya mutane zuwa ga littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai ai masa addu'a Allah ya rahamshe shi irin su Imam Abu Hanifa irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i irin su Imam Ahmad ibn Hanbal irin su Imam Bukhari irin su Imam Muslim da manyan a'imma da makamantan su wannan sun yi wa addinin Allah aiki Allah ya gafarta musu Allah ya hada mu da su cikin rahmar Allah amma ba ku yadda za a yi mu ce kuma bari mu dau haƙƙin Allah mu ba su ko kuma mu fifita su sama da manzon Allah wallahi mun fata su ma kuma za su yi ƙarar mu a gaban Allah domin kowa ya shaida su mutu suna mutanen kirki waɗannan bayan Allah da muka ambata in ka dau haƙƙin manzo ka ba su ranar tashin alƙiyama za ku yi shari'a da su a gaban Allah to duk wani mutum wanda ya yi addinin Allah aiki to ya kamata ka girmama shi ka tsaya iya nagun din da Allah ya tsere kai akan haƙƙin wannan mutum in ka zarce kai gururi to shi kenan ka ɓata in shi ne yake a yi masa haka ranar tashin alƙiyama yana daga cikin waɗanda suka zaɓi a bauta musu ko kuma suka zaɓi su shar'anta wa mutane wata shari'a ta daban saɓanin shari'ar Allah sakamakonsu wutar jahannama ne in sun mutu akan haka Allah ya kiyaye mu amma in ba su ne suka ce mutane su yi musu waɗannan abubuwan ba su ne suka ce mutane su ja su zuwa ga bautar Allah a gurin bautar kansu ko kuma bin shari'ar da suka shar'anta ba saɓanin shari'ar manzo ba sallallahu alaihi wasallam in ba su bane ba to wannan kuma wani abu ne daban fatar su tana gare su sai abin da Allah ya yi da su ta tar mashi'a suna karkashin yadda Allah ya ga dama in sha'a azabahum in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama ya azabtar da su in Allah ya ga dama ya yi musu afwa wannan shi kadai yake da mulki saboda haka wajibi ne mu san haƙƙin Allah mu san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu san haƙƙin malamai manyan malamai wanda suka yi wa addinin Allah aiki mu san haƙƙin mutane waɗanda suke salihan bayi wanda ake kyautata zato gare shi kowa da haƙƙinsa daidai ne shi saboda haka ba a ɗaukan haƙƙin wani a ba wani wannan ya zama to zalunci wannan shi ne zalunci ka ɗau haƙƙin wani abu ka ajiye shi a inda ba ya kamata a ajiye shi saboda haka kar mu yi haƙƙi kar mu yi zalunci cikin haƙƙin Allah ko cikin haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam ko cikin haƙƙin malamai ko cikin haƙƙin salihan bayi الله تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله يقول غفورا مغافرا زمد أبن سكا ينقل أفلي رحيما ميجين كين زيب حسين سو لا نتاش على القيام وانا أيها السنة دون منا الله تبارك وتعالى ينصن قوة أسئة a bashi haƙƙinsa kuma a san cewa manzanni babu wanda ya kai daraja in dai manzanni ne annabawan Allah su ne khiyaru khalqillah Allah tabaraka wataala ya zabe su Allah tabaraka wataala ya faɗi cikin alqur'ani wala qadis qafinahu Allah tabaraka wataala kaji ya ce ma haƙiƙa mun zabe shi ko kaji ya ce ma ni'mal abdu innahu awwa ma jalla da wannan bawa din kai ya kasance mai yawan komawa ga Allah Allah tabaraka wataala yace ma istafahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya zabe shi ya shirye da shi zuwa tabarki madaidaici wanda daga cikin bayin Allah ne na farko Allah ne da kansa ke bamu labari ya zabe su yayi musu kaza waɗannan gaba daya manzannin Allah gaba ɗayan su bayin Allah ne babu wanda yake da daraja irin ta su har abada gaba ɗaya cikin duniya Allah kuma shine Allah wanda shi kuma haƙƙinsa shi kadai ne kawai bai da tarayya a cikin hakki wajibi ne a bashi haƙƙi wajen kadai tashi da bauta a girmama shi su kuma manzanni a girmama su a tabbatar da cewa lalle sakon su gaskiya ne kuma ba sa ƙarya ba su ƙarya cikin fitar da sako ba to babu wani mutum da ya kai su don haka sai a girmama su a kuma ba su haƙoƙin su wannan shine abin da ya kamata mu gane a cikin wannan ayoyi ba tare da fifita wani akan wani ba sai wanda Allah ya fifita nassusi suka bayyana ake khatimun nabiyyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamul mursalin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulul azmi min ar-rusuli sura subiya na farkon su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyin su annabi Ibrahim alaihi wasallam na ugun su annabi Musa alaihi wasallam na hudun su annabi Isa alaihi wasallam nabiyar annabi Nuh alaihi wasallam wannan haka Allah ya jera su wannan in ka zo kace wani ya fi wani wani ya fi wani menene dalili haka Allah ya faɗa shikenan kawai dalili ya tabbata wani shine kaza menene dalili haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ko kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi Ibrahim alaihi salam shine khalilur rahman khalilullah saboda ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wattakhadha Allahu Ibrahima khalila saboda duk abin da za a yi a tsaya akan maganar Allah tabaraka wa ta'ala da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duwani abu da ya zamanto sabanin fassara wa'annan littafin Allah ko sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam to in fa aka kirkiro wani abu ya koma wani abu sabo duwani sabon abu kuma kullu muhdathatin menene bid'a batal wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin inna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaka ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ومحدثات الأمور ما أنا نفي الرئيسة بالدين أبوه مجالة دلاس ليكا تم أبي سيدة توكري ليكا هنسي وأنين ما سوني أجي فرابا محدثات الأمور أبون دعاك إرتنوس أكا دين جناسو لعدين ينسينا كاريكا هنسي فاكا تنانسي وعزاكا فاملا دادون كاريكا هنسي كوكما إبادة كي ولا كاريكا شنكو دمدير بقاتل كسدونيا إن كان مجالة دلاس ليكا فراكا تي دون فاملا دادون وعزينا دلاس ليكا لي يلا دبن بنشي لإني وعزيبا دلاس ليكا sai ko da shi ta ce maka wani kitar da sakon na wani yaje na nesa yaje ko maka mata haka wannan kawai ita ce sakon ne ka ce maka wajen haka wanda a rayuwar duniya akai shi amma ba a dauka cewa wa'azi da lasifika yana da bambanci da wa'azi ba lasifika ba saboda wannan shi ne ibada wancan kuma akwai karanci ba wannan ba haka ba wannan ba sune gode sa cikin mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba muhdathatul umur shine mutum yake bari yayi wani abu wanda yake ganin cewa in yayi shi addini yake yi to sai ce masa ina dalili daga Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam in babu dalili wannan ya zama muhdathatul umur mutum kirkiro abu kawai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai ba ko kuma ijma'in malamai magabata ba san da shi ba sahabbai ba san da shi ba khulafa'ur rashidin sun ce ba san da shi ba karnoni bayan baya sannan su kun a kirkiro abu a ce ana ganin cewa ai ko a yau dinan sai mutum kawai kirkiro abu sai dingina shi da addini shikenan kawai sai a zo a dauka a ce addini yake wannan ya zamanto addini a mai da shi abun wasu addini ya zama ashe ana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ashe da sauran annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauransa ashe da sauran ko mu sani ba ake kirkiro wasu abubuwa yanzu ana ta jinginawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan ana rufin da sauran kenan ya tafi abin wani abu bai faɗa ba ko kuma da sauran kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyewa ya yi ko kuma iliminsa ne bai kai ba hasha Allah Allah ya kiyaye shi daga haka Allah ya kuma fasda bi ma shi umar sahaje duk abin da aka baka bayyana shi a fili ba tsoron komai Allah ya kuma inna ka faina kal mustahdi duk wanda yake jin zai kashe manzon Allah ajalin sa bai wallahi bai ta ba ai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ilimi ba wanda yake kashe shi sai ajalin sa yayi ba wanda yake hadurta shi ba wanda yake talauta shi Allah tabaraka taala kadai yake da wannan ko ka faɗi abin da mutum bai masa daidai ba sai sai komai da kai inna ka faina kal mustahdi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake isarwa mutum daga kowane irin sharri to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shike shar'anta abu shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a amma duk wani abu safanin haka ba shari'a bane to haka sai ka ga mun ce muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi mu muna maganganu akan sa amma mun zo muna yin wani abu wanda yake nakasu ne gare shi idan ka kawo sabon abu ka dingina ga addini aka ce manzon Allah ya bai faɗa ba ka ce ai zamani ya abu nan muka dingina shi muna tsammani lada a annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da isar da kofi kuma yace Allahumma fashhad ya Allah ka shaida don haka Allah ya shaida sahabbai sun shaida malaiku sun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah Allah ya gama isarwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to wanda yake zai kawo wani abu daga waje shi dole shi to akwai matsala Allah ya kiyaye na'am yalqa ka'a kitabu
al-kitabi an tunzila 'alayhi kitaban min as-samaa faqad sa'a Musa ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا
Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'aluka ahlul kitab an tunzila alayhim kitaban minas samaa. Ahlul kitab wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su, akwai wadanda suka karanta sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuwan sa da suka gane shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai suka imani da shi. Kamar yadda Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zo kawai iya abin da ya duba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo masa sadaqan dibini ranan farko, yace ga wannan sadaqa ne. Yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci ba, ya raba gaba daya ko kwana daya bai ci ba, ya rike alama ya koma washe gari ya kawo dibini yace wannan kuma kyauta ne na kawo. Sai ga kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau waya daya ya ci, sannan kuma ya rarraba wa jama'a. Dama an ga masa shi annabin da zai samu na ƙarshen zamani baya cin sadaka amma yana cin kyauta, sannan akwai tabon annabta a bayansa. Saboda haka kawai ya zama tsoron ya ga tabon annabta, ya tashi yana zagayawa ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na san abin da kake so ka gani, sai ya sake masa rigar. Sai ya ga tabon annabta ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, shikenan. Amma akwai waɗanda suke ƴan kule ne, sun kunne ne sun kule manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun zo suna cewa me za ka ce cikin wannan annabi na ƙarshen zamani ne, yaya sifar annabin ƙarshen zamani take wajen yin bacci da kuma rashin yin bacci? Wai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ake tambaya? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu amma kafin mu bada ansa mu yi alƙawari da ku, duk tambayar da kuka mun in na bada ansa daidai za ku yi imani? Suka ce za su yi imani. Suka ce me za ka faɗa? Yace abinda zan faɗa cikin annabin ƙarshe shine tanamu aynahu wa la yanamu qalbu, idanuwan suna bacci amma zuciyarsa bata bacci. Suka ce kai gaskiya, me za ka ce cikin Isra'il da ya haramta wa kullun harra menene illa ma harrama Isra'il ala nafsihi min qabli an tunzala at-tawra kullu ta'am kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'il ala nafsihi min qabli an tunzala at-tawra. Wani abinci ne Isra'il wato annabi Yaqub ya haramta wa kansa? In ka gaya mana za mu yi imani. Yace annabi Yaqub alayhi salam ya yi cuta ne sai bakanni ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda lafiya. In Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya, mafi soyuwan abinci a gare shi shine naman raƙumi, mafi soyuwan abin sha a gare shi shine nonon raƙumi. Sai ya haramta wa kansa wannan saboda murna ya yi bakanni tsakaninsa da Allah. Sai ce wannan shine abincin da suka ce a kayi gaskiya. Na uku ya bada ansa, ya ce sai suka da suka ji na hudun ma sun tabbatar zai bada ansa, ya faɗi na ɗaya, ya faɗi na biyu, ya faɗi na uku. Suka ce amma kafin nan dakata ku na mummanta ba mu tambaye ka ba, wani mala'ika ne Allah yake aikowa ya kawo maka sako? Sai ce mala'ika Jibrilu. Suka ce a abokin gabanmu ya yi wani, yaudan ka za su yi imani da shi. Suka ce da ni ka inda ne yake kawo maka sako da mun yi imani da shi. To haka wannan ƴan kure ke nan masu neman kurewa. To shine Allah tabaraka wa ta'ala suna zuwa sai su yi gungu wani sai su zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi. Akwai wanda suka ringa zuwa suna masa tambayoyi suka yi musulunta, kamar su Abdullahi ibn Salam, sun musulunta sun yi imani. Allah tabaraka wa ta'ala ya shaida cewa sun yi imani. Akwai waɗanda suke tambayan waɗansu ma kamar irin su sarki An-Najashi ya tambayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi hijira, ya ce musu yaya manzon yake suka ce kaza kaza yaya sifan da yake suka gaya mata yaya jama'ar da suke imani da shi suna karuwa ko suna raguwa suka ce suna karuwa da shi dan mulki ne ko dan sarauta suka ce ba dan sarauta bane dan talakawa ne aka ce eh yana da dangi aka ce eh to sai ta kai me yake ce ku suka ce ya ce mu bauta wa Allah shi kadai kar mu hada shi da wani kuma mu shaida shi manzon Allah ne yace babu bambanci tsakanin abin da yake cikin littafin mu na al-injili da abin da wannan annabi yake ga mu saboda haka kaga ya shaida da wannan filosofi ba hijira tun kafin zuwa annabi har kun zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa annabi annabin Allah yace da a ce wannan mutumin zai zo lokacin da mutanen sa za su kore shi da a ce ina rayi zan yi imani da taimake shi zan yi imani da abin da zai zo da shi Khadija radiyallahu ta'ala na take cewa yadda ake son sa din yanzu akwai lokacin da za a kore shi yace kwarai kuwa ai ba wanda yake zuwa da irin wannan abu sai ya samu abu ma'abunan ma'abuta gaba a cikin al'ummar sa sai dai daga baya kawai in Allah ya bayyana zahirin gaskiyar sa sai da kuma a tushe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kore a Makka aka walakanta shi amma daga baya kuma aka dawo shi ake so Allah ya kara mana son sa sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake gaya masa yas'aluka ahlul kitab mu abu talitati yahudi da nasara za su zo suna tambayen ka an tunzila alaihim kitaban min as-sama cewa ka sauko musu da littafi daga sama wai ba wai yayi addu'a littafi ya sauko ba a suna zaune nan ga sahabbai a zaune ga su ayu littafi da suka zo sai a ganshi ya tashi kai malaman da su suka ce suna rubi ya tashi ya kama hanya yana takawa yana takawa yana takawa har a ga ya shi da sama da tafi can sannan sai zo da littafi kuma bayan ga littafin nan kuma ga rubutu daga Allah tabaraka wataala Allah ya ce wai eh lallai manzona ne ni ne na aiko shi in ya tsoro daga sama ana ganin ya fito daga sama sai ya zo sai ya ajiye sai a buɗe littafin ya tafi yanzu sa ba komai sai ya dawo daga littafin da littafin ana ganin ya fito daga sama ya zo da littafin ya zauna sai a karanta littafin a cikin littafin ta ce eh lallai ni ne Allah ni ne na aiko shi wato ya yi musu haka walan nu'mina limqika can a suratul isra'il suka ce ya hau sama ya rinka tattakawa duk daga ƙarshe suka ce walan nu'mina limqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka soko da littafin mun karanta shine Allah tabaraka wataala yake gaya masa ahlul kitab za su zo suna tambayan ka cewa ka sauko musu da littafi daga sama Allah ta fa zali ta'alu Musa akbar min zalika hakika sun tambayi annabi Musa sama da haka inda ahlul kitab yahudu da nasara me sauke da abun su me suka tambayi annabi Musa fa qalu suka ce aina Allah jara nuna mana Allah a fili suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jara ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ido da ido ga Allah nan ya fito fili wai su gan shi su san cewa Allah da sai shi aiko annabi Musa sun cewa annabi Musa yi Musa kaga to kodin da ya yi doki akan a bayyana musu Allah ido ne iya kai ne da kure suke wa manzanni Allah tabaraka wa ta'ala ya sun tambayi annabi Musa fa akhadhatuhu sa'iqatu bi dhulmi saboda zaluntan kansu da suka yi take suna faɗin cewa arina Allah jara sai Allah ya aiko wuta ta cinye su take a lokacin domin iyaka rini ya take kai kawai sai wuta ta cinye su take a lokacin Allah ta ce mattakhadhu al-ibla sannan suka riki dan mari min ba da ya aiko bayyana bayan gaskiya da hujjoji bayyanan sun zo musu cewa Allah shine Allah kuma annabi Musa manzon Allah ne amma suka riki dan mari wanda asaniri ya yi musu dan mara'i fa aka gina a gaban su to aka bar shi in iska ta shiga ta nan sai rika hututu irin wannan hura abin ko kamar da yara suke hura abun hura ya rinka kara shike nan kawai sai zama abun bauta ya zama abun bauta kawai shi ake bauta in suka wani abu sai kaga ta yi tsantsa in suka wani abu kuma sai kaga suna da ilimi ko suna da basira saboda son zuciya bata bisa ilimi idan mutum ga shi iya da ilimi amma kuwa zai zama to ya zaɓi tafarkin shedan to duk abin da zai sai kaga mai hankali yana gano cewa wancan mutumin eh to yana da ilimi ilimi kam an fi mu sai dai mun gwada da hankalin mu to muna gane dan gaskiya gaskiya sai kaga mutane suna gwada wai da hankalin su to Allah ya kiyaye a ce mutun yana gwadawa da hankalin sa shi bai yi karatu ba amma yana gwadawa da hankalin sa yana gane wanda yayi karatu kuma yana da hankali ya kaucewa hanya to Allah ya kiyaye kowa zai iya kaucewa hanya domin shedan baya kare kowa Allah zai kare ka kawai saboda ka wanda yake kaucewa hanya in ya sani Allah ya kare gane ya tuba in bai sani ba Allah ya sanar da shi ya koma zuwa ga kamarki na kware in kuma mu ma mun kaucewa hanya Allah ya gane da mu mu dawo zuwa ga hanya in kuma mun yi sa'a akan daidai ne to Allah ya tabbatar da mu akan Allah tabaraka wataala ya ce thumma ittakhadhu al-'ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat sai suka rike dan maraki bayan ga hujjoji bayyananu cewa Allah shi kadai ya dace a bauta sannan annabi Musa bawan Allah ne manzon Allah a hakan Allah tabaraka wataala ya ce fa'afuna an zalika ko wannan muka yi musu afwa wa atina Musa sultanan mubina muka bawa annabi Musa alaihi salam hujjoji bayyananu da suke tabbatar da cewa shi manzo ne daga Allah tabaraka wataala malaman tafsiri suka ce sune ayoyi da Allah tabaraka wataala ya bashi Allah ya tabbatar wa laqad atina Musa ayatin bayyinat fas'al bani isra'il idh ja'ahu wa qala lahu fir'aun inni la'azunuka ya Musa masthura wannan Allah tabaraka wataala ya bashi ayoyi hujjoji bayyananu akwai hannu akwai sanda akwai abubuwa da yawa wanda Allah tabaraka wataala ya bashi to duk wannan hujjoji ne bayyananu da ke tabbatar da gaskiyar annabinsa da gaskiyar manzoncinsa amma sun tsiyace Allah ce wa rafa'na fawqahum tura mun taso da dutse dutsen turu yana gefen garin annabi Musa alaihi salam da mutanensa da suka saba wa Allah sai Allah ya ciko dutsen gaba daya ya zo saman kansu Allah zai cire su da dutsen mana za a kika garin gaba daya a sauke dutsen a kansu gashi nan ya zo kusa da kawunan su suna cewa kai suka rasa yadda za su yi suna cewa annabi Musa gayawa Allah tabaraka wa ta'ala mun tuwa a mai da dutsen nan inda yake wa rafa'na fawqahum tura bi mithaqi saboda ne an yi alƙawari da su sun ci da aka mai da dutse suka saki bibile Allah ce wa kullu lahum mudkhulul baba sujjada muka ce musu ku shiga kofar gari sujjada kuna masu halin sujjada a wasu wurare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu wa qulu hifdatu in ku zo shiga ku faɗi haka amma sai suka canja kalmaji saboda tabar tauyin kai da jajircewa shi yasa annabi Musa alaihi salam shi ne na biyu cikin yawan al'umma ranar tashin alkiyama wanda suka yi imani da shi saboda al'umma bin Isra'ila suna da yawa suna da matukar yawa sosai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu baiwa da yawa a cikinsu aka tada mutu yawan annabawa amma sai dai akwai tauyin kai akwai kece da iyaka akwai jurewa su tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace tashin alkiyama ba za ta faru ba sai al'ummar su sun bi tafarkin yahudu da nasara la tattabi'un sanan man kana qabla hadu wal uzza bil uzza annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku bi su matakin da suka taka nan za ku yi taka za ku tafiya da su kafada da kafada za ku zo inda suka aje kafan su suka daga za ku taka mala al'umma bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karshen zamani abun da bani Isra'ila suka yi shi za mu dawo muna yi duk abun da za mu sai kaga muna zaban irin nasu shi ya fi burge mu akan abun da alqur'ani yake ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace auratayya a koma irin nasu sai ga mutum ya zama bayahude bayahude in ya zo yin aure saboda haka ya zaki wannan sai zamanto bayahude bayahude in ya zo yin kasuwanci nasu yake so saboda su suka tsara masa yadda za a yi kuɗi suka tsara masa yadda za a ajiye kuɗi ba za a talauce ba a tunanin su saboda su duniya suke tsarawa in za ka kashe kaza a kullum to ba za ka talauce ba saboda haka ba za ka yi sadaka ba a cikin wata ramadana ko a wajen wata ramadana ba za ka yi wa danginka komai ba haka tattare kai da iyalanka kuma ka kayyade iyalan saboda yawan iyalai ma matsala ne wani za ka samu shi ne wajen nan 18 a gidansu babansa bai kayyade su ba shi kuma da ya zo yanzu aka ce masa ya kayyade iyalai wajen da goma sha su duk wanda za ka ji yana maganan kayyade iyalai a yanzu in ka duba gidansu babban family ne yawanci idan su mata uku ne ko hudu ko biyu ko makamantan haka, sannan sai ya'ya ne ga sunan zalla, kuma gaban su yana nan gona yake daukan farsanya ya tafi da safi, da haka ya rike su, ya rike iyayen su suka girma suka dan samu abin da suka samu yanzu, da Allah ya wayo su ya ce to a koma je ga kayyade iyali, a kayyade iyali bayan an haife ka na 18, ai da sai ka gaya wa babanka shawari a kayyade iyali kafin a haife ka, kaga sai a kayyade da kai kenan kana waje, kaga ba a yi ka ba, amma yanzu ne za ka je a kayyade iyali. Kana duniya kana shakanta, kuma in hanta yi a kayyade iyalai manya su mutu mana barkara na a kayyade iyalai ba sai an musa menene deportation da abrogation da ake ba ka je ma a je bishiyoyi a sassare manya-manyan sai a dasa kananu, to ba za mu dasa kananu ba a sare manya-manyan inda gaskiya ne a kayyade iyalai manyan ba su ne yan hadawa ba su suka cinye dukiyar gwamnati ba manyan su sai a kare su a bar matasa sadi su taso sai su rike kawai fiye abin da za su inda da gaske ne kayyar da iyali a kwashe duk shirnamu sai a wuce tafsiri a kawo sababbi su yi tafsiri a kawo sababbi su yi tafsiri duk mai tafsiri so yake a gaje su insha Allah ta'ala Allah ya sa mu zama na kwarai Allah ya sa a samu wanda za su karanta alqur'ani ko ba ma nan wata rana don dole ne wata rana ba ma to amma kar tafsiri ya tsaya yawa saboda haka Allah tabaraka wataala yace ya abuna yake fadi wa rafa'na fawkum qutura bi misaki wa qulna lahum la wa qulna lahum udkhulul baba sujjan muka ce musu ku shiga kofa kofan gari din sujjadan kuna masu sujjada wa qulna lahum muka ce musu la ta'alu bi sab kar ku ketare iyaka rana asabar ku kar ku yi su ku kama ki وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعيون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وأن لسك أكد الربيس يسوء باتا أبنى أكد مسكر في سورة لن أثبت وأن الله يحرم تمسك سبي أمر من الله أنت الربيس لنا أزور كل إيبا يتبدو قاسم الرشدة يسكى تتوه sai mutum ya kawo raga sai ya shumfuda ranar asabar amma ba zai da yi kima ba sai gobe lati dole dabara ne za a yi wa Allah tabaraka wataala Allah ce wa kullu lahum muka ce musu la ta'ad fi sabati kar ku kenta iya kawo ranar asabar wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun yi alƙawari ne karfi tsakanin mu da su sai da sun warware alƙawari mun yi alƙawari tsakanin mu da su Allah tabaraka wataala ya bayyana alƙawari inda Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa aqradtum Allah la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannata wa shine mithaqan ghaliza malaman tafsir suka ce Allah ya fassara shi a cikin suratul maida والله تعالى اعلم ان الله تبارك وتعالى يسامونا لا يزال مسيدا لك عند مكتيا الله يسامو داش الله يبامو كيفون ايكي دا اظن دمتي فتا كومتي جي
Assalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan yana daga cikin al'adan da yawa daga cikin dalibai in suna rayuwa a jami'a a gidajen kwanan su ma'ana a hostel inda suke zaune sai ga mutum kawai ya tuke daga shi sai ga jeren wando yana zagayawa cikin mutane wannan haramun ne kai tsaye a kalli cibiyar mutum
ko kuma a kalli sama da gwiwar mutum amma abunan mughallaza al'auran sa wannan nuna ta kai tsaye haramun ne sannan ganin ta da gangan wannan haramun ne in dai ba da uzuri na jinya ko wani abu ba sannan barin cibiya haramun ne mutum ya saki yana gani wasu malamai suka ce da hamatan mutum ya tube ana gani in dai ba tare da larura ba to wannan yana daga cikin al'ada kuma ta rashin kunya da al'ada ta rashin karamci da al'ada ta rashin mutunci a cikin addinin musulunci amma kika ga samari musulmai wajen sun samu abuna suna makaranta suka ga suna fita irin wannan wannan bai dace ba musulmi ya yi haka haka duk lokacin da mutum zai fita ya zama to akwai yar tuba ko da karama ce wata ta rufe jikinsa hatta ko da larura ko da na duniya ne ya kamata a ce akwai yar karaman tuba a jikinsa wata ta rufe masa jikinsa saboda haka bai dace ba al'umma matasa musulmai kaga suna yin irin wannan a cikin guraren da suke rayuwa wannan bai dace ba kuma bai halatta gare su wallahu ta'ala a'lam har wannan bayanin tabbas ne ko an rubuta jaridu ne wanda aka samu tabbas kafin a rubuta ko kuma aka yada alfawa kan labarai ko kuma a wasu ne suka tsaya suka yi bincike suka tabbatar da haka in dai har wannan ya tabbata gaskiya a irin yadda muke rayuwa a yanzu sai zamanto abu ne wanda yake na ban tsoro su ya ce al'ummar musulmai a wata azumi har waɗanda suke shan giya suna kuka da haka wannan gaskiya abu ne wanda yake na ban tsoro a ce al'umma mun waye gari giya ta zamanto abun sha ko abun sha'awa a gurin ko wani ko don mukaminsa ko kuma a don kuɗinsa ko kuma a don horewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ko kuma don tashi da yake ciki ko kuma a don wayewa a tunaninsa irin wayewa ta lalatacciya to duk irin wannan in ya har haka za su kai mu ga abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mu rinka yin sa da gangan har a wayi gari a ce yawan shan giya ya kai ga wannan mataki ne to gaskiya akwai abun tsoro a ciki ya zama wajibi ba wai kawai a sanar ko kuma wa'azi a irin wannan guri kawai ba duk wani mutum wanda ya san dan uwansa yana da alaka da wani abu wanda ya shafi giya ya kamata a ce yana wa'azi ko nasiha ga wannan dan uwansa kuma sannan musulmai su dau matakan rashin dakonta da rashin kusato da ita da rashin duk wani mu'amala da zai amfane ta mara da zai taimake ta wajen ta ci gaba don yawanci duk irin wannan abubuwan suna shiga cikin inuwar Allah daukanta da kwanta taimakonta kai hatta motsin giya ta zo ka taimaki direban in dai giya ne a cikin ka buɗe masa gate wannan bai halatta ba in dai giya ne a cikin balle har ka bada mota a ɗora ma wajen za a biya ma kuɗin dako wanda duk yake dakon giya ya ba ka kuɗi ka haƙura da wannan kuɗin nasa ya ba ka buƙata in dai ka san cewa ta hanyar giya ko jakon giya ko mu'amala da giya yake samun kuɗinsa in zai baka ka jure kariya kuɗi da talaucin da Allah ya baka in talauci kake ciki ka bari ka haƙura shi kuma ka alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta ka cikin da baka tsammani saboda haka mu ji tsoron Allah cikin harkar giya Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dai mu daina wanda sai Allah ya hana ya sa su daina wallahu ta'ala a'lam
Shi ma san kuma ya zama yanzu da ke yi wa abokan Thank you.